الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم من الحميد الشرم قوات رمضان وتنترى الجرى دبوت ايادة تريه دو دار باين دا اكو ودى تي دي دي دا شرم دا تيا قوات رمضان ميلادية دبو بيو دا شرم دا بيو منا ننشكين سورة تقوم الشاد ايا ita ce suratu Hudin alayhi salam. Jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 68 fadin Allah ta'ala ka allam yagnau fiha ala inna samud kafaru rabbahum ala bu'dan li samud. Yau bi idnihi ta'ala za mu tashi farkon aya ta 69 فَدَعَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالَ بِسْمِ
اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. الله مدوك شنزركي يتي حقيقة من ذنم سنزوغ النبي إبراهيم بالبشرى دوة بشارة فلا حقيقة من ذنم الله تعالى سوني ملائكون الله سنزوغ النبي إبراهيم بالبشرى دوة بشارة ورسلنا جمعيني نا رسول kuma jami'i a larabci yakan fara daga mutum uku. Shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa waɗannan mala'ikun da suka zo su uku ne a cikin kyakkyawar sura ta wato matasa kyawawa suka taho gurin annabi Ibrahimu alaihi salatu wassalam bil bushra, suka zo masa da bishara. Qalu salama, da suka zo suka ce aminci ya tabbata gare ka, ma'ana amincin Allah ya tabbata gare ka. Kala shi kuma sai ya ce salamun, su sun ce salaman bin nafsi, shi kuma ya ce salamun, ma'ana amincin Allah ya tabbata gare ku. Kama na bisa bai ɗau wani lokaci ba daga zuwansu ya tashi nan da nan an ja a bi izinin hannun ya je ya taho musu da ɗan maraƙi wanda yake gasashe, mana ya kawo musu naman ɗan maraƙi wanda yake gasashe. Falon mara a aidiya umlata silo ilaihi na kira, yayin da ya ajiye musu wannan nama ya ga hannayensu sun ƙi miƙawa su ɗau wannan nama su ci na kira sai yi inkarin abin da suke yi, domin idan ka kawo bako abinci bai ci ba wannan abin zai fara sanya maka wani tunani. Wa aujasa minhum khifa, kuma sai ya sanya tsoro a cikin ransa cewa ko waɗannan sun zo ne su cutar da shi, saboda al'adar Larabawa ko al'adar su mutane na wannan lokaci da ma sauran al'umma, idan mutum ka kawo masa abinci idan bai zo da nufin cutar da kai da mugunta ba zai ci, amma idan ya zo da nufin ya cutar da kai maka mugunta, ma'ana ba da alheri ya zo ba, ba zai ci wannan abincin ba. To shi sanya idan aka ga bako bai ci abinci ba, sai a ji tsoron ko da wani mugun nufi ya zo. Shi sa ya ce wa aujasa minhum khifa, ma'ana sai tsoro ya shiga cikin ransa shi Annabi Ibrahim dangane da kincin wannan nama da bakin nan nasa suka yi. Qalu suka ce da shi la takhaf, kar ka ji tsoron komai, inna ursilna ila qaumi lut, lalle mu fa ba mutane bane, mala'iku ne mu, an aika mu ne zuwa ga wato mutanen Annabi Lut, ma'ana gurin mutanen Annabi Lut muka biyo, amma mun biyo nan ne domin mu isar maka da saƙon Allah ta'ala, shine wannan bishara da Allah ya yi maka. A waɗannan ayoyi za mu ga Allah ta'ala ya tabbatar da cewa manzanninsa sun zo ma Annabi Ibrahim da bishara. Wannan bishara a wannan aya ba a bayyana mecece bisharar ba, ko da yake aya bayan wannan ta biyo da bayanin bisharar, shine da matarsa ta zo tana babaki suka ce fa basharna bi ishaqa, sai makai mata bishara da cewa za ta samu ɗa mai suna Ishaqa, shine Annabi Ishaq, bayan shi ma za ta samu jika mai suna Yaqub, shine fa basharna bi ishaqa wa bi wara'i ishaqa Yaqub. Kage kenan bayan ɗa za ta samu kuma mai hadda jika, suka ce wannan shine bishara, saboda bishara ta samun ɗa akan iya yi ma uwa a yi ma uba, domin abu ne wanda ya shafi uwa ya shafi uba. Kaga nan za mu ga sun yi mata bishara cewa za ta samu ɗa, kuma ɗan nata zai girma shi ma zai haifi ɗa, za ta samu jika. A wani wurin za mu ga shi ma Annabi Ibrahim an masa bishara, Allah yana cewa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin wa barakna alayhi wa ala ishaq, ma'ana mun yi masa bishara da ɗa shi ne Annabi Ishaqa, wanda Annabi ne daga cikin salihan bayi. A wani wurin suka ce la takhaf wa basharuhu bi ghulamin alim, suka yi masa bishara da wani ɗa wanda yake mai yawan sani. Qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim, da yawan malamai suka ce wannan ita ce bisharar da waɗannan manzanni na Allah suka zo ma Annabi Ibrahim da shi, ma'ana sun masa bishara zai haifi ɗa mai suna Annabi Ishaqa, shi ma ɗan zai girma ya haifi ɗa mai suna Annabi Yaqub. Amma wasu malamai suka ce a bisharar shi ne an aiko su su hallakar da mutanen Annabi Lut, suka ce wannan shi ne bisharar, saboda faɗin Allah da yake qalu inna ursilna ila qaumi lut, mu an aika mu ne zuwa ga mutanen Annabi Lut. A wani wurin ma qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in. A wani wurin ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. سكتي بشارة سكزو مثل إتا شيني حالك متعنى النبي لوط با بشارة زيسا من أبا أما ما قنا تفرقو إتتي ما في إنجنش ميتي تبتد إنجنش انتا wannan aya ta ƙarshe da muka karanta, walam ma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra, yayin da manzannin mu suka zo ma Annabi Ibrahimu da bishara, kaga bisharar daban, shine zai samu ɗa Annabi Ishaqa, قالوا سيكم تكتي مسا إنا مغلقو أهل هذه القرية كما بايا منبنن لا مجيما حالك متعنوا النن القرية إن أهلها كانوا ظالمين kenan sai da suka gabatar da bishara zai samu da sannan kuma suka yi masa bayanin halaka mutanen annabi Lut kenan mafi ingancin magana bisharar da suka zo ma annabi Ibrahim da ita shine zai samu da haka nan Allah yana cewa fa ma labisa an jaa bi izlin halim annabi Ibrahim bai yi wata ba bai dau lokaci ba yaje ya taho musu da naman dan maraki wanda yake gatsashe a wata ayar yace faraga ila ahliki ya tashi ya tafi gida gurin iyali faja'a bi ijlin samin yazo musu da bi wani naman dan maraki wanda yake samin mana kosashe mai maiko kaga can kenan gasashe dan baraki kuma dan barakin wanda yake kosashe kaga matashi ne kenan ba tsoho ne ya riga ya gama girma ba a nama ne na dan baraki wanda yake matashi kaga naman sa yana ɗaya daga cikin nama wanda yake mai taushi wanda kuma a wannan lokaci yana cikin naman da ake ba na bukatar sa a nan za mu ga wannan gaba tana nuna mana yadda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yake karrama bako wannan ya nuna kenan musulmi ya karrama bakonsa domin za mu ga ya tashi cikin gaggawa ya zo musu da naman dan bare kaga ya sauke ma bako garasa kamar yadda annabi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu ja'izatahu bana ya karraba bakonsa ta hanyar bashi garasa ta bako yana zuwa ko suna zuwa ba tambayar su yayi a kawo muku abinci ba ko a kawo muku kaza ba a tashi yayi kai tsaye wannan shine siffar masu karamci ya tashi kai tsaye ya taho musu da wannan abinci abu na biyu za mu ga kuma wannan abincin da ya kawo yana cikin mafi darajar abin da yake da shi naman dan maraki gasashe ya zo da shi yana cikin ma'ana mafi darajar abin da yake da shi kenan za ka sauki bako da mafi darajar wani abu wanda za ka mutunta shi abu na uku da ya kawo ya tausasa wurin yi musu magana yana zuwa sai ya matso da abincin kusa da su faqarrabahu ilaihim kaga ya matso da shi kusa da su ba zuwa ya aje a gefe ba saboda ai an kawo bako abinci kuma sai ka aje a gefe ai ba zai iya tashi wani ya ce so ni barin shi ba ai da nauyi ko ba haka bane a'a da ya kawo sai ya matso da shi kusa da su ya aje yake gashi abu na hudu za mu ga bayan ya ce gashi din kuma sai ce ma'ana ku ci mana ala ta'kulu wai ba za ku ci bane ma'ana na ku ne ku ci kaga wannan ya tausasa gurin mai wurin magana to yayin da ya ga ba su ci bane shine anan sai tsoro ya shige shi wannan yana nuna mana a karrama bako saboda haka anan da wannan tsoro ya shige shi shine su kuma sai suka kawo masa da wannan tsoro suka ce la takhaf kada ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut mu fa ba mutane bane mala'iku ne an tura mu ne ga mutanen annabi lut domin mu halaka su kaga wannan bayan bisharar da suka riga suka yi masa a baya Allah ya ce wa mra'atuhu matassa mana matar annabi Ibrahim ita ce Sara ka'ima a lokacin tana tsaye tana musu hidima sai ta ji ana bayanin cewa za a halaka mutanen annabi Lut da bayanin kuma za ta samu da فضحكت سيتي داريا دم فرنشتي نشيوا tsoron da mijinta yake ciki ya gushi waɗannan mutane ba mutane ne waɗanda suke mugaye ba bayan Allah ne na ƙwarai mala'iku ne na Allah sa'an nan kuma ga wani abin alkhairi zai same su wato na cewa za su samu ta har ma ma'ana za a halaka kuma mutanen wancan gari wato na annabi Lut shine fadha'ikat sai ta yi dariya Allah ya ce fa basharnaha bi ishaqa sai muka yi mata bishara da ɗa mai suna annabi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub Allah ya ce bayan ma ishaqa ɗin kuma zai haifi ɗa shi ma mai suna yaqub wannan yana nuna Allah zai ba ta tsawon rai bayan ya ba ta ɗa sannan kuma zai ba ta tsayin rai tsayin ran da wannan ɗana ta zai girma tana raye ta ga girmansa ya haifu ɗa shi ma ta ga wannan jika nata domin da ba wannan ba Allah ba zai ce na miki bishara da kaza bayan shi ma ga kaza ba ya nuna za ta ga ɗanta ta ga kuma mai jikanta duk da a lokacin wasu malamai na cewa ta kusa shekara 100 amma Allah zai mata mai tsayin rai kenan kuma ta ga waɗannan ƴaƴa nata guda biyu da ɗanta da kuma wato jikanta shine ma'ana fa basharnaha bi ishaqa muka yi mata bishara da cewa za ta haifi ɗa mai suna annabi ishaq bayan kuma ishaqa ɗin kuma shi ma zai haifi ɗa mai suna annabi yaqub mai ta ce قالت تسي يا ويلتا يا ابن ماماكي نا كويا كيشونا نيسي زن هاي فتا وانا كلمة تيدا اكي با فتا يا اندى ونقا غاربن الامرية تاسومي من ماماكي تسي اعاليدو نيسي زن هاي هو وانا اجوز الان انكسن شواتا انا جتي جواس اوهوا wa hadha ba'li sheikha ga kuma mijin nawa shi ma ya tsufa tuku annabi ibrahim kenan amma kuma ce zan haihu domin ai an fi danganta haihuwa zuwa gawa matasa masu dan kwari masu jini a jika ba waɗanda suka riga suka tsufa ba shi za ta yi ta ce ni ce zan haihu bayan ina da tijuwa na tsufa shi ma mijin nawa ga shi ya tsufa ana zancen lokacin yana da shekara kusan 100 ko 120 ita kuma tana da shekara kusan 90 ko 99 a raye inna hadha tace lallai wannan la shay'un ajib lallai abu ne mai ban mamaki a ce tsofaffi irinmu ma'ana san aihu wannan abu ya bata mamaki saboda me an ce za ta haifi da shi ta a wani wurin ta taho ma tana an marin kuncin ta tai fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajha Allah ya ce matarsa ta taho tana cikin kuwa ma'ana ta ta daga murya ta yi kuwa saboda mamaki fa sakkat wajha ta mari kuncin ta wa qalat tace ajuzun aqim tsohuwa bakaran riya ita ce za ta haihu sai suka ce mai kazalike kala rabbuki haka ubangijinki ya faɗa na fata an gani saboda abin ya ba ta mamaki wasu malamai na cewa ba'ikat ta yi dariya wannan shine mafi rinjayen abinda malaman tafsiri ke faɗa. Amma an samu wata ruwaya daga Ibn Abbas yace za'iqat al'ada ta zo mata, saboda az-za'iq yakan zo a ma'anar dariya, yakan zo a ma'anar wato me al'ada. Kenan a lokacin da mala'ikun suka ce mata za ta samu ɗa nan take kuma, sai al'ada ta zo mata don a nuna mata kenan fa za ki iya samun ɗa ɗai. Ina fata an gane. Amma a wannan tafsiri wanda shi ne mafi yawancin malamai suka tafi kai, ma'ana ta yi dariya na cewa mijinta ya samu aminci, kuma ga shi nan ma har sun samu wato labarin cewa za su samu ɗa, shi sanya har ma ta maru wannan kunci nata, saboda ban mamakin cewa ya za a yi dattijuwa irin ta a ce ta samu ɗa. Halu sai suka ce da ita a ta'jabina min amrillah, mamaki kike dangane da al'amarin Allah, ma'ana kina mamaki ne dangane da lamarin Ubangiji, ma'ana bai kamata ki mamaki ba dangane da hukuncin Allah. Kenan istifhami ne na inkari, ma'ana bai kamata ki mamakin hukuncin Allah ba. Idan Allah ya hukunta abu, ai ce mata yake kun, kuma abin ya kasance. Sai suka ce da ita rahmatullahi wa barakatuhu alaikum, ra'amar Allah da albarkarsa ta tabbata gare ku, ahlal baiti ya ku iyalan gidan annabi Ibrahim. Kaga ahlal baiti a nan ana nufin matar annabi Ibrahim da kuma shi annabi Ibrahim ɗin alaihi salam. Shi ne idan an ce ahalin mutum to har iyalinsa ake nufi, ba wai yadda wasu ke zaton in an ce ahalin mutum iya 'ya'yansa ba. To ai 'ya'ya ma su masu bi ne ga iyali, kuma haka bane, in ba samu matan ba ina za a samu 'ya'ya. Saboda haka kenan mata ita ce asali wurin iyali. Idan aka ce al'ahal ana nufin iyalai, kenan ko waccan aya da suke inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti, Allah yana nufin ya kawar muku da ƙazanta ya ku iyalan gidan annabi. Malaman tafsiri sun tabbatar da cewa matan manzon Allah su ne farkon wanda za su shiga nan. Na ɗaya a lugha in an ce ahal na mutum, iyalansa su ne farko, sannan da shi kansa. Na biyu can ma siyakin ayoyin gaba ɗaya sun zo ne akan matan annabi har zuwa wannan gurin. Kenan an ce ahal nan ma ana nufin wa matar annabi Ibrahim, domin ita suka yi wa magana. Amma annabi Ibrahim ya shiga, idan an ce ahalin mutum ai da shi da sauran iyalin nasa baki ɗaya, wanda iyalan su ne asali ta annan ya'ya kuma su biyo baya. Suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti, ba'ana iyalan gidan annabi Ibrahim. Innahu lallai shi Allah maɗaukacin sarki hamidun, abin yabo ne ya cancanci a yabe shi yaban da babu misali. Haka nan majidun mai karamci ne, mai girma ne, inda ya muku bishara da samun ɗa bayan kun tabbatar da cewa kun gaza ba za ku samu wannan ɗa ɗin ba. Allah madaukakin sarki yake cewa falam ma zahaba an ibrahima rawi, yayin da wannan firgicin da tsoro ya gushe gabarin annabi Ibrahim, bayan sun tabbatar masa mala'iku ne su, magana tsoro babu, gashi har an masa bishara zai samu ɗa, duk wannan tsoro kaga an dawo cikin aminci. Kuma Allah yake to yayin da wannan firgici da tsoro ya gushe gabarin annabi Ibrahim, waja'at ul bushara, kuma bushara ta zo masa cewa zai samu ɗa, to daga nan kuma sai annabi Ibrahim kuma sai ya fara magana da waɗannan mala'iku shine yujadiluna ma'ana sai ya fara kuma tattaunawa da mu yana jayayya da mu fi qaumi lutin dangane da mutanen annabi lutu ma'ana yana ganin cewa ya kamata a dan tsahinta musu kada su je su kashe shi yanzu a bari mai yiwa za su yi imani da Allah shine ma'ana yujadiluna din yana ja da mu ma'ana yana tattaunawa da mala'ikun Allah waɗanda suka zo gare shi cewa su dan tsahinta kar su je su halaka waɗannan mutane na annabi Lutu su bari mai yiwa za su tuba daga abinda wato suke aikatawa Allah yake inna ibrahima lallai annabi ibrahim la alimun mai yawan hakuri ne da juriya daban abu sannu awwahun mai yawan kankan da kai ne zuwa ga Allah munibun mai maida al'amura zuwa ga Allah ta'ala wannan ne sanya yake da tausayi sai yake ganin bai kamata mala'ikun kai tsaye su je su halaka mutanen garin annabi Lutu ba su dan tsahirta musu tukuna mai yiwa za su yi imani shine ma'ana yujadiluna fi qaumi ma'ana Lutin nan ba a bayyana jayayyar ba amma ta zo a cikin wata sura cikin suratul ankabut qalu inna muhliku ahla hadhihi alqarya suka ce za mu hallakar da mutanen wannan alkarya sai annabi Ibrahim shine jidalin yace inna a'laha kanu zalimin suka ce mutanen wannan alkarya azzalimai ne kala sai annabi Ibrahim yace inna fiha lufa ai annabi Lutu yana garin ya zai ku je kuma ku halaka garin kalu sai suka ce da shi nahnu a'lamu biman fiha mun fi ka sanin su waye a cikin garin duk wanda ke garin mun san shi mutanen kirkin garin mun san shi mun san su waye lanu najji yannahu wa a'lahu illa imra'atuhu za mu tseratar da shi annabi Lutu da iyalinsa amma banda wata matarsa guda daya to wannan shine jayayya nan da yace yujadiluna fi qaumi lut ma'ana yana jayayya da mu dangane da mutanen annabi Lutu ma'ana yana nufin akwai fa annabi Lutu kamar yana ganin bai kamata ba su je su halaka alkaryar da a cikinta akwai wani mai imani da Allah da wasu daga cikin bayin Allah da iyalansa idan an yi haka kamar ba a yi musu adalci ba sai suka tabbatar masa da cewa ai sun fi shi sanin su waye a garin shi sanya a wani wurin Allah ya ce fa akhrajna man kana fiha min almu'minin muka fitar da duk wanda suke wannan gari daga cikin mummunai fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimina haka nan ba mu ga wani wato gida a wannan ba in ba wani gida kwaya daya ba na musulmi ba shi kansa gidan annabi Lut an kira shi da cewa gidan musulmi ba ce gidan mummunai ba kuma suka ce za mu fitar da duk mummunai da ke wannan gari mai za ka kira gidan gidan musulmi saboda a gidan akwai wadda take musulma ce amma a baki matarsa to kaga aka ce gidan mummunai an tabbatar mata da ibadi shi da Qur'ani zai ce muslimina saboda kullu mu'minin muslimun amma wa laysa kullu muslimin mu'minun ina fata an gani ai ba kowane musulmi ne mummuni ba wani tare musulunci iyakan harshe ne to ita ma nata iyakan harshe ne shi za ya ce fa ma wajanna fiha ghayra baitin min almuslimin saboda fa akhrajna man kana fiha min almu'minin wadannan mu'minin din su ne dai a wannan baitin min almuslimin din ina fata an gani amma abin da yasa aka ce ghayra baitin min almuslimin domin a fitar da wannan bata cikin waɗanda wato za a tseratar da su shi za su ke cewa sai matarka to wannan shine ma'ana jayayyar da wato suka yi da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kalu suka ce ya Ibrahim ya kai suka ce ya Ibrahim ya kai annabi Ibrahim a arid an hada ka kau da kai gabarin wannan magana da kake yi wannan jayayya ta neman a tsahir ta ma mutanen wancan gari kada a halaka su innahu lalle yadda lamarin yake yadda sha'anin yake kad jaa amru rabbika haqiqa umarnin ubangijinka ya zo cewa za a halaka su saboda haka shetanka ba zai musu amfani ba adam wa innahu kuma lalle su waɗannan mutanen atihim azabu sai azaba fa ta zo musu ghayru mardudin kuma azabar da ba zai yu a iya juyar da ita gare su ba ma'ana tabbas wannan azaba sai ta sauka akan su Allah ya riga ya tsara ba za a juyar da wannan azaba akan su ba shine Allah yake falan ma ja amruna walamma ja'at rusuluna lutan Allah yake yayin da manzannin nan namu suka zo gurin annabi lutu mana bayan sun baro alƙaryar annabi ibrahim suka taho alƙaryar annabi lutu si abihim yayin da annabi lutu ya gansu sai ya shiga cikin tashin hankali da bakin ciki saboda zuwan waɗannan baki din shine si abihim وضاق بهم زرعا كما يشiga cikin kunci mai tsanani da damuwa saboda zuwan su wa kana yace hadha yawmun asib yau wata rana ce mai wahalar gaske mai tsanani gare ni me yasa ya shiga cikin damuwa da bakin ciki dangane da zuwan waɗannan baki malamai suka ce dalili ne kamar haka na farko ya yi zaton waɗannan mutane baƙi ne cikin 'yan adam shi ma bai gane mala'iku ba ne ya yi zaton baƙi ne cikin mutane suka kawo masa ziyara shi kuma ya san waɗannan baƙi idan sun zamo 'yan adam ne to kaga akwai matsala ba zai iya kare su ba abu na biyu shine ya san halin mutanensa ba su da kirki za su nemi su keta alfarmar waɗannan baƙin nasa wurin sai sun yi luwaɗi da su musamman ga su sun zo a siffar samari kyawawa sabon jini saboda haka ya san za su yi ƙoƙarin keta alfarmar ma'ana iyalin na wato waɗannan baƙi nasa to waɗannan abubuwan su ne suka sanya shi cikin damuwa kuma yana ganin ba zai iya kare waɗannan baƙin ba a gaban waɗannan mutanen gari gaba ɗaya masu mummunan irin wannan ɗabi'a ba to wannan shi ne sanya shi baƙin ciki da tashin hankali da ɓacin rai kamar yadda Allah yake faɗa a ayar gaba Allah ya ce wa ja'ahu qaumu mutanen annabi lutu na samun labarin cewa ga wasu fa baƙin matasa kyawawa sun zo gurin annabi lutu kawai sai ga mutanen nan sun zo yuhura ula suna gaggawa hara'a shine gaggawa haɗe da me irin huci ɗin nan kamar za ka ci babu an gane yanzu misali idan mutum ga wani abu da yake nema ido rufe shi kuma aka ce ga wannan abin ga lala ya samu wani ne misali kuke neman sa ruwa a jallo taka ce kuma gashi guri kaza idan za a tawo a guje wani irin gudu za a yi gudun kaga haɗe yake da me da wani irin wato yanayi na neman sai an cimma wani gudu to haka su ma suka tawo kaga ba ta yi sun tawo yusri'una ba a'a yuhri'una mana suna gaggawa haɗe da kamar wani huci kamar za su ci babu saboda mai sun hangi waɗannan matasa an ba su labari wa min qablu Allah ya ce kuma tun gabanin fa wannan lokaci su waɗannan mutane kanu ya'maluna sayyi'at ba su da aikin yi illa wannan albasha ta yin liwati su zakkewa maza ta dubura shine aikinsu ba tare da jin kunyar kowa ba ba tare da kuma jin kunyar Allah ba kan wannan mugun aiki da suke nan da nan suka taho sai annabi Lutu kala annabi Lutu ya ce da su ya kaumi ya ku mutane na ha'ula'i banati waɗannan ƴaƴana ne mata wanda afharu lakum su ne suka fi tsarki gare ku ma'ana zan aura muku su ku yi aure ya fi muku tsarki a kan ku nemi maza fattakullaha ku ji tsoron Allah cikin abin da Allah yake hana ku wala tukhzuni fi dhayfi kada ku wulakanta ni kada ku wulakanta ni dangane da wato bakina alaysa minkum rajulun rashid yanzu a cikin ku gaba daya babu mutum ko daya shiryayye ba mutumin kirki a cikin ku duk mutanen banza ne yanzu a cikin ku ba mai mutunci gaba dayan ku kaga wannan abun ban takeici ne lafazin ha'ula'i banati waɗannan ƴaƴana ne mata malaman tafsiri suna da maganganu kamar guda uku magana ta farko suka ce abinda annabi Lutu yake nufi a nan yana neman kawai ya kauda waɗannan mutane ne ga barin bakinsa shi yasa kawai yake ga ƴaƴa mata nan kaga ya faɗa ne bayan ba matan ne a gurin ba ma'ana kaman to ku in wannan abu za ku yi to ba ga mata ba shi zai yake ha'ula'i banati waɗannan ƴaƴa mata na ne ga ƴaƴa mata ku je ku yi mana amma sai namiji ɗan uwanku za ku nema suka ce abinda ake nufi kenan wasu malamai suka ce a ƴaƴansa ne na cikinsa yana nufin waɗannan ƴaƴana ne ku nemi aurensu zan aura muku ya fi ku je kuna aikata wannan al'ada ta liwati malaman da suka tafi a kan wannan cewa ha'ula'i banati ƴaƴansa ne to su ai ba a kan addininsa suke ba a lokacin ba kan musulunci suke ba hasali gwagwarmaya da yake su musulunta su daina wannan shegantakar to ya kuma yana annabin Allah zai ɗauki ƴaƴansa kuma ya aura musu sai suka ce shi ma a shari'arsa akwai aure tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba suna fata an gane kamar yadda a farkon musulunci kamar a haramta a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wannan kuma za mu ga manzon Allah ya aure da Zainab Esther gawa ga Abu al-As ibn Rabi' ibn Abd Shams wannan lokacin da Abu al-As ya aure ta bai musulunta ba an yi auren ne lokacin da manzon Allah ya zama annabi Zainab tana tare da mahaifinta Abu al-As bai musulunta ba sai daga baya hasali ma yana cikin fursunonin da aka kamo gwalagwalai da sarƙoƙin da Nana Khadija ta ba wa ƴarta Zainab tun a shekarun baya da su aka haɗa aka je aka fansowa mijin nata amma kuma daga baya ya zo ya musulunta shi ne uba ga umama jikanyar manzala wadda manzala ke riƙe ta a lokacin da yake jan sallah kamar da zuwa cikin hadisi to kaga sai daga baya ne musulunci ya zo kuma ya hana ya ce la'unna illun lahum wa la'um ya illuna la'unna daga baya wala tumsiku bi ismin kawabir sa'annan aka zo aka hana cewa ba yadda za a yi musulma kuma ta auri wanda yake ba musulmi ba ina fata an gane magana ta uku suka ce a'a haula ibanati suna nufin ƴaƴan wannan gari ƴaƴan al'umar wannan gari yana nufin ƴaƴansa ne me yasa suka ce saboda ai annabi uba ne ga kowa in ko annabi ya zama uba ga kowa to kowa kenan zai zama ƴaƴa ne ga annabi shi yasa ƴaƴa mata na wannan garin wato ƴaƴa mata na wannan garin kaga ƴaƴansa ne kenan shi yasa yake haula ibanati wannan atharu lakum abinda yake nufi ga ƴaƴa mata a wannan gari ku nemi aurensu a ba ku aure ku aura ya fi ku je kula wato wannan al'ada ta liwafi ina fata gani to sai dai nan ma kuma malamai suka ce akwai wata matsala shine cewa ya za a yi kuma annabi ya ce da wanda ba musulma ba kuma ya ce yasta ce bayan kuma Allah ta'ala ya danganta wato irin wannan dangantaka ne da masu imani annabiyu awlabil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum annabi sallallahu alaihi wa sallama shine mafi cancanta da mummunai fiye da kawunansu ya Allah ya ce wa azwajuhu matan annabi kuma ummahatuhum iyayen mummunai ne kaga annabi shi ma ya zama ubanwa mummunai su kuma waɗannan ba me ba mummunai bane ina fata an gane to amma da yawan malamai suna ganin an farin jayar da maganan nan ta ƙarshe cewa me ƴaƴa mata na wannan gari suka ce saboda ƴaƴan annabi Lutun ai guda nawa ne in an ce ƴaƴansa ne ai ba su fuka lissafa su da ƴan yatsu ba su kuma mutanen nan masu wannan barnar yawansu ya ɓaci ba zai yi ƴaƴansa ya kai ga ya aurar wa kowa ba kenan ana nufin ƴaƴan mata na wannan gari mana yana cewa ku nema mana a baku auren waɗannan wato ƴaƴa mata ɗin wannan shine abinda ya fi ba ku je kuna aikata wannan mummunar ta'ada ɗin ba shine ma'ana unna asharu lakum fattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhaifi kada ku wulaƙanta ni dangane da wato baƙina ma'ana kada ku ci zarafina ku yi min wulaƙanci domin a zo gabanka ga baƙinka a keta alfarmar baƙinka a gabanka aka ganci mutuncinka ina fata an gane wasu malamai suka ce a tukhzuni fi dhaifi a nan ma kada ku kunyatar da ni a gaban baƙina domin a zo gaban baƙinka ana neman a yi fasikanci da su ta ƙarfin tsiya kai kuma ba za ka iya karewa ba ai zai sa ka kunya ga su sun zo gurinka ba za ka iya kare su ba ina fata an gane mana duka biyun kuma zai iya ɗauka domin in sun yi wannan sun wulaƙanta shi haka nan kuma sun sanya shi kunya gurin wa waɗannan baki na sa fattaqullaha wala tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rashid wai shin yanzu a cikin ku babu wani mutum shiryayye wanda zai iya umarni da kyakkyawa yayi hali ga barin mummuna wannan yana nuna da tsofaffin su da matasan su da tsakatsaki duk mutanen banza ne kenan babu mutumin kirki wanda ya san ya kamata balle ya ci ai ya kamata a bar wannan me suka ce
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن
قالوا سكتي لقد علمت أي كي كاسا ما لنا في بناتك من أكل kasan mu ba mu da wani haƙƙi dangane da ƴaƴa mata ba ruwan mu da su kai kasan ba ta gaban mu ba mu da sha'awar su wa innaka lallai kai la ta'lamu ma nuri ai kasan me muke nufi ma'ana ba sai mun tsaya wani abu kasan me muke nufi kasan ba mu da buƙatar waɗancan ƴaƴa mata kala sai annabi Lutu ya ce law anna li bikum quwwa wallahi da a ce ina da wani ƙarfi ma'ana ina da iko ina da ƙarfin da zan muku dukan tsiya in wahalar da ku aw awi ila rukunin shadid ko kuma da ina da jingina izuwa ga wani ginshiki mai ƙarfi wanda zan jingina da shi a taimake ni da yau na baku kashi ma'ana da a ce ina da wasu dangi da mutane da za su kare ni su taya ni da mun koya muku hankali abinda yasa saboda shi asali ba dan garin bane zama ne ya kai shi garin Allah ya nada shi annabi ya kira saboda haka ƴan uwansu na jini yana da alaka da annabi Ibrahim ta jini ba sa wannan gurin saboda haka kamar shi kadai ne su kuma garin ne gaba dayansa shi yasa yace wallahi da na samu wata majingina mai karfi shi ma da na koya muku hankali a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ji dan annabi Lutu kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake yarhamullahu lutan ki Allah ya ji dan annabi Lutu laqad kana ya'wi ila rukunin shadid ai shi ko yake da majingina mai karfi shi da mala'iku suka zo gunsa kuma Allah ya turo to me zai faɗi wancan abin da ya faɗa jiji cewa tashin hankali kai ka auna irin wannan in kai ne wani irin tashin hankali za ka shiga ga mutane sun zo kuma ba yadda za ka yi da su kuma sun kafe ka ja hankalin sun ce su ba san zance ba su fa ga abin da suke nufi shi zai ce law anna li bikum quwwa da ina da ƙarfi aw awi ila rukunin shadid ko kuma ina da wata majingina mai ƙarfi ai ya shafe jawabin lau ma'ana da na ba ku kashi da na azabtar da ku da na ci zarafin ku da na hukunta ku shi yasa manzo Allah ya ce Allah ya ji kan annabi Lutu ma'ana shi ko yake da wato wani rukuni wanda yake gaggarba shi yasa malamai suke cewa annabi Lutu alaihi salam annabi Lutu alaihi salatu wassalam lamma khafa ala adiyatihi yayin da ya ji tsoro dangane da waɗannan baƙi nasa kada a keta alfarmarsu wa lam yakul lahu ashiratun tamna'uhum min adh-dhalimin ko bai da dangin da za su goya masa baya su kare waɗannan baƙin daga azzalimai baqa zar'uhu sai ya shiga cikin damuwa da kunci washtadda uznuhu baƙin cikinsa da damuwarsa ta tsananta alaihim akan waɗannan wato baƙi nasa fagalaba zalika alaihi sai wannan abin ya rinjaye shi faƙala fi tilka alhal a wannan halin ne ya faɗi wannan magana ya ce law anna li bikum quwwa fi dafi bi nafsi ya ina da ƙarfin da zan ije ku da kaina aw awi ila rukunin aw awi ila ashira ko ko da ina da wani dangi la mana'atukum da na ana ku abin da kuka nufa wa qasdu lutin alaihi salam manufar annabi Lutu izharul uzr inda adiyafi yana so ya bayyana ma bakinsa uzurinsa ko da ban iya kare ku ba to ku karɓi hanzarina ba zan iya wani abu ba ne wa annahu kuma shi law istata'a daf'al makruh anhum bi tariqatin ma da fa'alahu da zai iya ije mugun abin da aka tunkare su da shi ta kowace hanya da yayi wa annahu bazala wus'ahu fi ikramihim kuma ya kai kokoluwa wurin karraba su da mutunta su wal mudafa'atu anhum da kare su wa lam yakun zalika iradan minhu alayhi salam an al-i'timadi ala Allah ta'ala wannan abin da ya faɗa ba wai ya kau da kai bane ga barin dogaro ga Allah a'a ga dalili wa inna ma kana zalika lima zakarnahu min tatyibi qulubi al-adhiya ya faɗi wannan ne domin ya kawo jin daɗi ga rayukansu waɗannan baƙi su san ya yi iya yadda zai yi amma ba zai iya yiwuwa ya yi wani abu ba ne shi san ya yi ce aw awi ila rukunin shadid, to sai Allah madaukakin sarki ya kawo masa dauki. To a nan ne waɗannan baƙi suka nuna masa wane ne su. Kalu suka ce ya Lutu ya kai annabi lo, inna rusulu rabbika, lallai mu manzannin Ubangijinka ne. Lan yasilu ilaika, ba za su iya kaiwa zuwa gare ka ba. Kai ma ba za su kawo gare ka ba ballanta namu. Shi yasa a suratul Qamar waɗannan da suka dage sai sun shigo gidan. Allah ya ce walaqad rawaduhu an dhayfihi, sun ta jayayya gare shi. Suna ta kai kawo dangane da bakinsa. Allah yake fatsamasna a ayyunahu, muka shafe fuskarsu. Fazuku azabi wa nuzur, mana malamai suka ce sai mala'ikun nan suka tunkari waɗannan da suke kafewa a bakin ƙofa, ana dannawa suna dannowa sai su shigo. Mala'ika ɗaya kawai ya sa hannu ya kai mari ya mare su, shikenan sai aka mai da fuskarsu ta dawo kaman ƙeya, yadda nan ba ido ba komai, nan ma ba ido ba komai, an shafe shi. Shi ne faɗa masna a ayyuna, muka shafe idanuwan nasu. Fazuku azabi wa nuzur, ku ɗanɗana azaba ta da gargaɗi. Shi za suka ce lan yasilu ilayka, ba za su iya kaiwa gare ka ba. Kaga ya samu nutsuwa kenan. Suka ce fa asir bi ahlika, maza maza ka tashi ka fita da iyalanka cikin dare, domin al-isra tafiya cikin dare kenan. Minan layli, cikin dare. Wa la yaltafit minkum ahad, kada wani cikin iyalinka ya waiwaya. Idan dare ya yi kawai ku fita, ku bar garin, ku bar mu. Amma kar wani cikin iyalanka ya waiwaya ma. Suka ce illam ra'ataka, sai matarka guda ɗaya wannan kar ka fita da ita. A nan akwai ƙira'a biyu, illam ra'ataka, akwai ƙira'a illam ra'atuka. Ira'ar illam ra'ataka, ma'ana sai matarka ɗaya kada ka fita da ita. Kenan ka kwashe sauran iyalin ka fita, amma ita wannan ka fita da ita. A ƙira'a kuma illam ra'atuka, sai matarka ɗaya za ta fito amma za ta waiwayo. Ina fata an gane? Ita za ta waiwayo, in ta waiwayo kuma inna ha musibu ha ma asabu, ita wannan mata taka bala'in da zai samu wannan gari zai same ta. Inna maw'idahum as-subh, suka ce lallai alƙawarin da Allah ya yi za a halaka su shine lokacin asubahi, ƙarshen dare ke. To wannan abin sai kuma ya ja hankalin annabi Lutu, ya ce me zai hana ma a halaka su yanzu, shi a yi maza maza a gama mana. Shine sai suka ce alaysa as-subhu biqarib, wai asubahin ba kusa ba ne? Ma'ana mu fa da umarni muke aiki, ga lokacin da aka ce za a yi, sai lokacin ya yi. Mu wannan lokaci ya yi ku? Wannan ƙarashin bayani sai dai gobe insha Allah. Za mu tashi kan wannan aya gobe insha Allah. Allahu a'lam. Thank you. to da da kaji ana iqama wannan da yake bakin ka sai ka zubar wancan dai da kaci a rajin zani ka ci bullet amma wannan din da bai kamata kuma ka hade shi ba ita shari'a ba a mata irin wayan da ake yi a na yau da kullum saboda haka wallahi alamu azumin ka yana nan amma dai zai fi kyau dan ka samu nutsuwa bayan azumi ka rama koda guda ɗaya ne saboda wancan da kaci din duk da cewa rashin sani shi yasa ka yi koda ba ka rama ba babu komai amma azumin ka yayi wallahi alamu to in kai kake ciyar da shi to ya halatta ka fitar kuma ka bashi ina fata an gane amma in ba kai kake ciyar da shi ba mana ciyarwarka ba wajibi ciyarwarsa ba wajibi ne akan ka ba to naka za ka fitar da na waɗanda wajibinsu yake kanka sai ka bashi a nan ma so kake ƙara masa da wani abu sai ka ɗan ƙara masa kuma da ɗan wani abu na hasafi wanda zai yi abin nan da shi wannan shi ne ni ban san me kuke so kuma in yi magana akan wannan ba ni dai na gaya maka abinda malamai suka faɗa kan sanadin hadisin Imamul Albani yana cikin wanda yake ganin hadisin ya inganta wancan ruwaya na gaya ma wasu sun ce dhaifi wasu sun ce saboda haka in ka nutsu da abin nan din kana iya zuwa kai ina fata an gane ba laifi bane in kai waɗanda suke cewa an ce bai inganta ba su shine ba za ka yi ba amma in za ka iya babu matsala ni a wurina babu laifi mutum ya yi wallahi ba ni to Allah ya kawo ɗauki amma kai ma sai ka zage ka yi aiki yanzu ga watan da ake warware abubuwa da suka cakuɗe musamman goman ƙarshe ɗin nan ko fi hayu faraku kullu amrin hakim a wannan dare ne ake rarrabe dukkan wani al'amari Ibn Abbas yake cewa kamar wani budget ake na arzikin shekara a wannan daren a daren Lailatul Qadr a daren ake rubuta adadin wanda za su yi kuɗi waɗanda za su talauce wanda za su samu mulki waɗanda za a kwace mulki daga hannunsu waɗanda za su mutu waɗanda za a haifa waɗanda za su je aikin haji duk a wannan daren sau da aka zage kai ma bajet ɗin nan ka shiga ciki shi ne bajet na hakika ba wannan na takarda da ake mana a ƙasar nan ba Allah ya ɗauka musulunci da musulmi Allah ya ƙanƙantar da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya magabatan mu Allah ya jikansu da rahama Allah ya sa mu cika da kyau da imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام